أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wutatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da roƙon Allah Al-Hayyu Al-Qayyum da mafi girman sunayensa ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da aiki da karantarwar Qur'ani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama wannan wata da muke ciki mai albarka na Ramadan Allah ta'ala muke roƙo ya sa mu a cikin bayin da za a yanta su zuwa ga aljanna muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala yayi jinkai da gafara da yafiya da rahama zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da mu kanmu gaba daya mu da muke raye muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sa ya dauki rayuwarmu da imani abubuwa da suka dame mu a wannan kasa ta mu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana su jarraba wa ta tsaro muna neman Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen ta muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ƴan uwanmu da suka rasu a dalilin wannan Allah ya karbe su a matsayin shahidai waɗanda suke hannu an yi garkuwa da su muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda suke ba su hannu muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da kare su dukkan wani wanda yake cin riba da waɗannan fitintinu din ya zama personal bukata yake da shi a ciki muna roƙon Allah ta'ala ya shirye shi wanda ba zai shiga muna roƙon Allah ta'ala ya sa fitina da bala'i da musiba su kare a kansa muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da ƙasar mu lafiya dukkan albarka da arziki da yake ba wata al'umma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu muna tawakkali da mafi girman sunaye na Allah subhanahu wata'ala na Al-Hayyu Al-Qayyum ya amsa mana addu'o'in mu yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 19 ko ga watan Ramadan hijira shekara ta 1443 muna dab da 10 na dokin sallah muna yara muna wata waka wai 10 na marmari 10 na wuya 10 na dokin sallah ana yi har yanzu to gashi dai na muku yanzu kan kun dan more ai go arama kai wannan ka san 10 tsakiyan ya ci wahala na farko akwai doki goman ƙarshe kuma ana ta murna sallah ta susa kuma a lokacin yarinta muna son sallah saboda za a yanka kaji wani lokaci a yanka ma babbar dabba a yi sabon dinki kuma za mu je barka da sallah ko ku ba ku yi barka da sallah ba ni na yi barka da sallah gidajen ummomi ne a gaggwagwanonka ne bafunanka ne kawunanka ne duk waɗannan sai ka je kai gaisuwa dan baka dan taro da CC sai ka zo kai asusu in dai ba ku yi ba ni dai a da na yi waɗanda suka rasu a magabatan mu Allah ta'ala ya gafarta musu ya yafe musu ya ji kansu Allah ta'ala ya kai haske zuwa ga kabarinsu waɗannan duk waɗanda nake faɗa masu ya yawa Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsu sai ɗan kaɗan da ba a rasa ba wannan shine wahala na rayuwar duniya Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ya hada mu da dukkan alherin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharrin duniya da lahira in akwai tambayoyi ma Ibrahim bismillah ko wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya ji dan iyaye da malumman malam amin ya hayyu ya qayyum ina da tambaya ana iya sa masallaci a kasuwa saboda yana daga cikin gadon da mahaifi ya bari domin ba su da komai sai shi kuma suna tsoron su tagayyara a duniya nagode malam Allah ya tashi a taji lafiya to duk kai tunanin ka sai da masallacin ne zai sa ba za ku tagayyara ba لجنة دائمة للبحوث العلمية شيني إن باكرات فيك أكا باكتاشا كتبه نم باورين سورة توبان دوان ديكي ورين لن يابو يجي قرآنيني ومسي مستردان أن أن يرها كتان أسشن كراتوان يأيشن بيا بلا جسم يرمى دليل أن كاركتا قوانا كان أتعدي رسيبا a cikin fatawar lajinatu da'ima lil ubutul ilmiya shine babban committee na manya-manyan malaman duniya da ke kasar Saudi Arabia da suke haduwa su rika bada fatawa idan aka ce lajina ba fatawa ce ta mutum daya ba ta majalisar koli ne na fatawa ta duniya da ke kasar Saudi Arabia a cikin fatawa da suka bayar a mujalladi na 16 namba na 96 sun ce baya halatta a saida wakafi ko kuma abun da ke tsayawa a gurbi na wakafi bai halatta a musulunci a tsaye da shi ba baya halatta ya suka ce la yajuzul bay' lil waqf baya halatta ka saida abun da aka yi wakafi kamar a ce masallaci a magana mafi inganci na cikin wakafi suka ce ba halal bane a tsaye da shi kuma ka'ida mai dalili saboda ai ba mu da kokwanto duk inda aka yi masallaci dama ba ana yi don kasuwanci ba ne ana yi ne don wa don Allah ibada ta Allah wa annal masajida lillahi aka ce fala tad'u ma'allahi ahada ai lillahi ne cikin suratul jin aya ta 18 kaga ai lillahi aka ce to da ka ka'ida duk inda aka yi masallaci a matsayin ana daukar sabadin wakafi ne wato endowment wani abin da ka rike asalinsa amma kuma ba a sai da shi sai a ci gaba da amfanuwa da shi an kafa hujja da hadisi akan wakafi akwai hadisi da yake muttafaqun alaihi bukhari da muslim Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta muku muslim ya kawo hadisi din da hadisi na 1632 da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya zo gare shi cewa yana da wata gonar dibino da zai bada ita kyauta fi sabilillah arada an ya tasaddaka bi kam bi khailin arada an ya tasaddaka bi khailillah yana niyyar ya sai ya bada menene bi khail dokin sa doki ne yana niyyar ya bada dokin sa dan bi khailin ne hadisi iya nufin ya bada dokin sa a matsayin sadaka sai annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace a tasaddaq bil asl kai sadaka da asalin abun shi tushensa amma ka rike amfaninsa sai ce la yu ba wala yu haf wala yura lakin yunfaq min samarihi haka hadisin yake kazalla sai ce a ka rike kar ka bada shi riwayar muslim da na faɗa ita ce ta kawo maganan dibino riwayar bukhari ta kawo maganan doki to in ka dauki nan musulun na 1162 sai ya ce ka rike wannan sadaka din, idan ka rike ta kai sadaka amma ka rike asalinta. In an ce kai sadaka ka rike asalinta ne kai wakafi. Yanzu misali in nace ina da hali ga wannan keken na bada ta fi sabilillahi to wannan sunan sa kyauta, amma in nace ga keke na aje a masallacin nan duk mai bukatan ya hauki ta rike zuwa ya dauka idan yayi dawo da shi, amma ni ba dukiyata ba ce wakafi ne, to shi ake ce wakafi. Kana kula da asalin abun amma duk fa'idan da ke ci wasu ne suke amfanuwa. Kaga bambanci sakenan na ba da sadaka ko kyauta da kuma wakafi. A wannan hadisi da yake to ka rike asalinsa, idan ka rike ba za a sayar ba, ba za a kyautar ba, kuma sai yace ba za a gada ba. Sai yace ba za a yi me ba? Ba za a gada ba. Haka hadisin yace la yuba wala yuhab wala yura. Mafhum? Sayyid, haka ba za a gada ba, sai yace sai ku rike shi a rika amfanuwa da shi. In bishiya ne a rika cin ƴaƴan bishiya din, in abin hawa ne sai a hau. Da wannan malamai suka ce bittifaq baya halatta a saida wakafi, dan shi a ka'idan wakafi ba a cin gadonsa, ba a kyautansa, kuma ba a saida shi. Wannan nassi ne na hadisi da yake Bukhari da Muslim. Muslim ya kashe hadisi 1132. So da haka ala ayi halin wannan masallaci din bai halatta a saida shi dan a raba gado ba. Asalin sa wakafi ne, kuma sai da masallaci ba zai sa a yi kuɗi ba. Ba yanda za a yi sa a yi kuɗi. Gara ku bar shi babanku ya rika samun lada na sadakatin jariya. Ku ba in kuka samu kuɗin sai ku ƙara ci gaba da gyara masallacin. Wannan shi zai sa rayuwarku ta yi albarka, kuma Allah ta'ala ya azurta ku saboda kun zama daga cikin masu tsoronsa. Ayoyi da dama sun nuna mana muhimmancin jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yin takawa gare shi. Ga suratu Talaq aya ta 2 zuwa ta 3 duka a fili ne. Min babil misal ne, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha baligh amri kan ja'ala Allahu li kulli shay'in. Don haka ala ayi halin kaga takawa shi za ta sa mai Allah ya ba ku mafita a rayuwa. Wannan sai da shi masallacin ko ya kai masallacin harami a girma da kuma tsada, idan Allah ta'ala bai albarkace shi ba kuma sai kudin sai lalace a banza. To bare masallacin da yake watakila ko a Gombe yake ko a Kano yake ko a in an yi sa a ce na Abuja ko, to nawa ne kudin sa gaba ɗaya an sayar? Ba abin da zai yi. To zaka ina muku nasiha da cewa ba a sayarwa, bal ma dan ku ƙara kusantuwa ga Allah da kuma samun albarkar rayuwa, dan taro da sisi da kuka samu sai ku riga ci gaba da gyara masallacin da baban ku ya bari. Ai shi yana da hikimar da yasa ya bar masallacin bai bar muku kudin gado ba. Yana muhimmin abu mai ƴaƴa ba kudin da ka bar musu ba, tarbiyya da ka musu suka zama mutane. Wannan shi yake da muhimmanci. Investing ake yi a jikin ƴaƴa su zama masana addini, sun haddace Qur'ani ko sun san sunna, sun yi karatu zamani, wani ya zama likita, wani ya zama injiniya, wani ya zama computer scientist, wani ya zama architect, wani ya zama accountant. Waɗannan al'amura kuma an kula da tarbiyyar sun zama na ƙware. Wannan shine muhimmin haƙƙi da ke kanku, ba wai damuwa da nawa zaka bar musu a cikin akawun ɗinka ba. A'a, kamar su taimake su zama mutane da a cikin society su ba za su taimaki wani. Amma babu damsul basirati da ya kai kai baka sa sun zama mutane ba, kuma kana ta'awun wai ka bar musu kuɗi. In ka bar kuɗin waka su za su yi. Wannan watsa wanda ake yi ba san wahalan kudin ba, ba su da tarbiyya, yasa a da sai a ce wai dukiyar gado ba ta da albarka. Ba ba ta da albarka bane, mafiya yawa magadan ne ba su san wahalan neman ta ba, an bar musu kawai aka raba sai suka watsar da ita. Shi ne abin da ke faruwa. So da haka a baro ba ba masallaci ko in masallaci na neman gyara sai ku gyara shi, in ya neman taimako sai ku fita ku nemo taimako a gyara shi. Allah ya taimake mu, wallahu ta'ala a'lam. Wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambaya ta zuwa ga Sheikh Fode. Ni ne Sheikh Fode, na taba je muku da Sheikh ne tunda muke yare, na taba je ni Sheikh ne ko kun yi me a to ina ruwa nan kun sheda ni dai ban fada ba. Malam Allah ya kara wa malam lafiya da basira da imani ya kuma cikin mahaifan musulmai baki daya, amin ya hayyu ya kayyum. Malam za mu fara jarrabawa zuwa specialist medical doctor ranar Alhamis mai zuwa har zuwa kusan jajiberin sallah, don Allah wani addu'a zai fi dacewa mutum ya yi na samun nasara wajen jarrabawa na gode Dr. Muhammad daga Gombe. A cikin Lajnatul Da'ima lil Buhuthil Ilmiya mujalladi na 24 namba na 132 sun yi fatawa akan cewa abin da ya tabbata a sunna ba a samu wata addu'a guda daya ce bantacciya da manzon Allah ya faɗa na wanda zai je rubuta jarabawa ba. Ba a samu wata addu'a kai tsaye da ta zo ta a cikin wani hadisi cewa wai za ka je jaraba makaranta ka rubuta kaza ba. Abin da yake da muhimmanci so ka ce ga wanda yake neman taimakon Allah in zai addu'a shi ne yaya alaka tsakaninsa da Allah take. Idan tsakaninka da Allah iya da kyau to Allah yakan amsa addu'a, idan bai da kyau kuma ana asara. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal-yu'minu bi allahum. Wannan cikin Baqara aya ta 136 kaga kai tsaye suka kawo ayar cewa ai Allah ta yi falyastajibu li wal-yu'minu bi, mu amsa wa Allah in yace muyi mu bari kuma sai mu yi imani da shi. Idan muka yi waɗannan ababe guda biyu to babu kokonto Allah zai karbi addu'ar mu. Sai suka ce amma ana iya samun addu'o'i da ke zuwa da gamammiyar ma'ana, gamammiya wanda ita babu laifi idan ka zo roƙon Allah sai kai aiki da ita. Min babin misal a ce gamammiyar addu'a da za ka iya yi idan kana da jarabawa shi ne kamar ka ce kana addu'a ka ce Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'al al-huzna idza shi'ta sahala. Wannan hadisi ya cikin silsilatul ahadith sahiha, hadisi na 2886. Kaga addu'a ce ga mammiya ba an yi ta kan jaraba ba, amma tana da alaka da roƙon Allah ya sauwaƙe maka abin da ka sa gaba. Ya Allah ba abu mai sauki sai abin da ka sauwaƙe shi, kai kake sanya abu mai kunci ko mai wahala ya zama mai sauki. To kaga in ka yi ta akan addu'a kana roƙon Allah, kana addu'a ta jaraba a cikin dare akan jaraba sai ka ce ya Allah ga wannan jaraba da muka sa a gaba, ya Allah la sahala illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'al al-huzna idza shi'ta sahala. To wannan ta dace tare da cewa addu'a ce da ta inganta a bakin fiyayyen halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma ba ce kadai akan jaraba ba, sai dai duk inda kake neman taimakon Allah ya sauwaƙe maka wani al'amari in ka karanta ana fatan Allah ta'ala zai sauwaƙe maka. Ga kuma addu'a ta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiith, wannan hadisi shi ma yana cikin sahiha, hadisi ne na 3182. Manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace a lokacin neman taimakon Allah ka rika cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiith. Kaga al-hayyu al-qayyum din nan su ne mafi girman sunayen Allah, sai ka ce ya Allah cikin rahamarka ake neman taimakonka. Kaga gamammiyar addu'a ce amma tana da tasiri akan me, akan jarabawa. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi in ka duba cikin littafin sa na Jala'ul Ahsan fi fadilis salatu wa salam ala khairil anam, dukkanin su akan falalan salati, littafi ne da bai da girma sosai, yana da kyau ka karanta. Gaba ɗaya yayi bayani akan falalan salati, daga ciki shine yawan yin salati fiyayyen halitta yana taimakawa dan adam Allah ya shiga al'amarinsa kuma ya sauwaƙe masa. Yawan ruko da yin salati na fiyayyen halitta, mai neman taimakon Allah daga cikin tajriba na magabata, yawan zama da alwala yana ba wa mutum kariya kuma yana sa Allah ta'ala ya taimake shi. Addu'a a dare awqatul ijaba, lokacin buɗe baki, lokacin da ruwa ke sauka, thuluthul laylil akhir, lokacin da aka ji zakara yayi shara da makamantansu, duka lokaci ne da ake ne da ake karban addu'a. Wadannan abubuwa su za ku yi su ne muhimmai. Mafi muhimmanci shi ne alaƙa tsakaninka da Allah, ta fi komai muhimmanci a lokacin da kake neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. In alaƙar na da kyau daga kafada, Allah ya ce Allah ya amsa maka. Muna roƙon Allah ya ba mu ikon kyautata alaƙa tsakaninmu da shi. Za mu tashi kan darasi na 19 insha Allah a Ramazan hijira shekara ta 1443. Muna cikin suratu Ali Imran إن شاء الله وأرى ما إذا كان جانا إن هذا تشكو بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونهم وما يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون
جزاكم الله خيرا الله تعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا النبي إبراهيم بيكثن تيبا يهودي با ولا نصرانيا كما بيكثن تيبا نصاري با ولكن سيدي كان يكثن تيبا hanifan mai karkatuwa gaba ɗaya ne zuwa ga Allah musliman kuma wanda ya sallama kansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana kuma bai kasance minal mushrikina daga cikin masu hada Allah da wani aurin bauta ba wannan aya tana da alaka da aya ta baya da muka karanta wadanda suke bayani akan annabi Ibrahim nasu ne al-yahudi suka ce annabi Ibrahim ba yahudi ne jiya mun yi magana mai dan tsawo akai annasara suka ce annabi Ibrahim nasu ne Allah ta'ala ya ja kunnan su akan hatsarin yin magana da babu ilimi kana iya kafa hujja akan abin da kake da ilimi amma abin da baka da ilimi Allah ya ce kada ka kafa hujja da shi kwata kwata mafhum sai sunan Allah ta'ala ya nuna mana matsayin annabi Ibrahim sai ga wa yahudu wa nasara da suke ta jayayya musamman wanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda suka rayu da shi tsakanin al-yahudu wal nasara wanne suka fi yawa asali al-yahudu sun fi yawa don akwai su da yawa a cikin garin Madina da yawa suna cikin garin Madina sun rayu da shi kuma abin da ya kawo su sun karanta cikin at-taura ne cewa annabin karshen zamani zai zo shi idan ya zo shi zai zo ya zauna a garin Madina in yayi hijira to sai suka yi ta tasowa daga Sham suka yi ta dawowa garin Madina suna zama su banu kainuka banu nazir banu quraiza sai zama dukkan bayan gari su ne suna da yawan gaske kuma lokacin da yazo suka ga ba a cikin su ya fito ba sai suka ce to mun kariya yake yi amma fa sun karanta siffarsa akan wanne sa suka bar Sham suka zo har Madina suka zauna sai mutum ya taso ya dauko zuriyar sa ya taho yana fatan in shi bai zama annabin karshen zamanin ba ko ɗansa ko jikansa a samu wani amma da abin ya faru kuma shi ce da sai suka wuce suka sai a tuwa annabin ma da kawai kariya yake yi mun yi magana mai tsawo akan wannan a cikin suratul baqara ba sai mun maimaita ba to a lokacin ya rayu da su da yawa kuma ya yi ta mu'amala da su ya zauna tare da su ya yi mu'amala da su ya kira su zuwa ga addini kyawawan ɗabi'u na musulunci ya nuna musu da yawa waɗannan ɗabi'u masu kyau na haƙuri da taimako da adalci da riƙon amana da tausayi da taimakawa da kunya da makamantansu suka sa wasu daga cikin suka karbi addinin musulunci don haka shine Allah ta'ala ya ba su amsa da cewa da kuke ta mutu kan abin da kuke ba ku da hujja ma kana ibrahimu yahudiyan menene matsayin ibrahim anan kaga shine ismu kana yahudiyar kuma shine asalin me khabaru kana da aka kore saboda madin linnafi ne so da aka khabaru kanan kore shi aka yi ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا كاغا ولا نصرانيا شي ما كبر كانني سو النبي إبراهيم باي شيغا cikin يهود والنصارى با me dalili saboda shi ne biyayya ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma bai canja sakon Allah ba wadanda suka ce shi nasu ne kuma an samu sun canja sakon Allah sai sa aka ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin sai dai kana ya kasance hanifan in an ce hanifan shine ma'ilan ila Allah in an ce abu hanif ne to ana nufin wanda ya karkata 100% to shi hanifan ne annabi Ibrahim ya karkata zuwa ga Allah 100% ne bisa dari kuma musliman ya sallama al'abarinsa gaba ɗaya zuwa ga Allah. Ababe biyu ne, na farko karkata zuwa ga Allah, na biyu kuma sallamawa zuwa ga Allah. Wannan ke bayyana ana iya samu ka karkata abu gare shi, kana da sympathy gare shi ko san abun, amma ba dole kuma sai kai mai sai ka sallama kai gare shi ba. Ko kuma wani abu wahala da saka sallama kai amma ba ka karkata ba. Shi annabi Ibrahim anan mai kasance ya kasance hanifan ne, karkata yayi zuwa ga Allah 100%, kuma musliman ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala 100%. Shi yasa Allah yakan yabi Ibrahim da kira ɗabi'unsa, a wasu wurare ma ya ce annabinmu ya yi koyi da shi, ko mu a ce mu yi koyi da shi. Aran ma kana da misali.
Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
جزاكم الله خيرا. وانا لي ذا مسكين سورة النهار آية تريد أشرين تريد أشرين تريد أشرين تريد أشرين تريد أشرين كوكو muhallu shafin Allah ta'ala ya ce inna Ibrahim, bari mu ji kwalitinsa, irin ɗabi'u na kwarai da kuma nagarta tasa. Allah ya ce inna Ibrahim, lalle annabi Ibrahim kana ya kasance ummatan ay udwatan, ya kasance jagora ne, saboda iya jagorancinsa kuma Allah ya kira shi da sunan al'umma ne, wato kai kadai gayya ne a Hausance kenan. Kana ummatan qanitan lillahi, mai kankan da kai ne zuwa ga Allah, kuma walam yaku minal mushrikeena, shi bai yi shirka ba. Masu cewa shi nasu ne kuma suna shirka, shakiran li'anhumi, sannan na'am hanifan walam yaku minal mushrikeena. Kaga annabi Ibrahim mai karkata zuwa ga Allah ne, bai zama daga cikin mushrikai ba, kuma shakiran li'anhumi, yana godiya ne da me, da ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, Allah zabansa yayi sai kuma ya shiryar da shi zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya. Kaga kenan, ashe Allah ta'ala me yayi masa zabansa yayi, kuma Allah yace a duniya mun bashi mai kyau, a lahira ba yana cikin me, yana cikin manzanni, saboda as-salihina iya ne manzanni ne. Kuma Allah ta'ala sai yayi wahayi cewa mai zuwa ga annabi Muhammad tabi millata Ibrahim, kai annabi Muhammad ka bi tafarkin annabi Ibrahim, wato har mu an ce mu bi tafarkin sa. Sai sa ana maganan annabawa da suka sallaba zuwa ga Allah. Annabi Ibrahim yana cikin as-sabiqun al-awwalun, shine thumma awhayna ilayka an ittabi millata Ibrahim hanifan, muka maka wahayi ka bi tafarkin Ibrahim. Kuma wannan yasa alakar annabinmu da annabi Ibrahim ta jini, annabinmu daga zuriyar Isma'il ne, sannan mu musulmai da muka bi Ibrahim ya ke cewa shi ne babanmu, ta inda ya samu sunan babanmu kenan, mun fi kowa kusanci da shi. Al'ummar annabi Muhammad ta fi kowace al'umma kusanci da annabi Ibrahim, saboda me? Saboda siffata kanmu da shi, da kuma koyi da irin abin da ya karantar, wanda annabinmu ya rayu a kayan kamar wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a ala an-nas. Ayar karshe a suratul hajj ke da aya ta 78, kaga muhallu shahid millata abikum ibrahim, ai tafarkin babanku ne Ibrahim. Zaka summa auhayna ilayka an ittabi millata Ibrahim, shin wannan ga annabinmu ne kadai ko ya shafe mu? Ya shafe mu, mu ma ya shafe mu. Shi haza haka musulunci cike yake da karantarwar annabi Ibrahim alayhi salam, mafhum? Tayyib. Don haka walakin sai dai kane ya kasance hanifan mai karkatuwa ne zuwa ga Allah musliman kuma musulmi ne yasa tafsiri juna malamai huwa sammakumul muslimina huwa nan zamirin kan wa yake komawa na wasu suka ce zuwa ga Allah wasu suka ce zuwa ga me zuwa ga annabi Ibrahim saboda an ka duba jerin ayar ai huwa jitabakum wama ja'ala alaykum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim suka ce huwa na farko suka ce huwa yahudu ila Ibrahim suka ce huwa yahudu huwa jitabakum din ne amma ka'ida a larabci az-zamir yahudu ila aqrabil ism sai an samu dalili da ya tilasta a cire shi daga wannan aqrabul ism zuwa ga ila abadil ism wani ne aka ce idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin aka ga wannan a wannan sura suratul baqara aya ta nawa aya ta nawa 130 da dai kai kuma ka ce sai ni mita zaka ce sai ni haka wama kana min al-mushrikeen annabi ibrahim bai kasance a cikin mushrikai ba don haka wanda yace annabi ibrahim na sare abinda zaka neme shi da shi ko ayo ne kika ce to bari mu duba a aikin ku akai shirka ko babu in akwai shirka to annabi ibrahim ba naka bane in babu shirka to shikenan annabi ibrahim naka ne ما دليل أي لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه باكا دعوة صم جنك وباكا يقوي دك أنا نسر وصف فاري فذاك كان شقائر أبو لك يبين أمنا هل أيو دواني دعوة شيني بن إبراهيم ينا كان فرق إبراهيم كو دوان يعني فنعزيم تتوبر مجوب أي تنسى يا ذاتي لما النبي إبراهيم هو براجبا إن أفين شركة فيها أبهاك إبراهيم يجبا شيء الله تعالى يا ونجش ياتي وما كان من المشركين كما ولم يكن من المشركين كاقل وما كان أنا سن ولم يفو شيء كو قصد شركة بيتا فزوابا إذا انك تبكي آيات دليل عشرين زواب دليل عشرين دليل عشرين دليل بما جي قصد إتباني الله تعالى منا ربني رايد دمو أسان تفركم بابم إبراهيم عليه السلام بسا كتارن كرون النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين
إن أولى الناس lalle mafi kusancin mutane ko mafi soyuwa ko kuma hakikat mafi zama waliyyai Ibrahim daga cikin mutane shine inna aulan nas wanda ya dace su yi da'awar Ibrahim nasu ne in an ce dole sai wasu jama'a sun yi da'awa to wanda suka dace su tsaya su ce mu ne waliyyai Ibrahim su ne wa Allah ta'ala yace inna aulan nas bi Ibrahim ga nabi Ibrahim su ne wa lalladina tabahu sune na farko wanda suka yi zamani tare da shi wanda Allah ya turo shi zuwa gare su ya zo musu da sufufi Ibrahim wanda suka ga jarrabawan da Allah ya masa na sa shi a wuta ya cire shi kuma suna tare da shi a cikin jarrabawa kaga sune na farko na biyu wa hadhan nabiyyu da wannan annabi la ilaha illallah Sheikh Muhammad Salih Al-Fadhili mai kisa wallahi daraja ga annabi Muhammad ta kai iyaka kawai maganar da Allah ya ce wa hadhan nabiyyu wannan annabi bai ce wannan annabi ba sai ya ce wannan ya kusanto da shi da ya ce wannan ya nufi cewa annabi na Allah ne kaza Allah ya ce wa hadhan nabiyyu la ilaha illallah da wannan annabi to kaga mabiya annabi Ibrahim da suka yi zamani da shi suka yi babarmaya da shi sai na biyu Allah ya ce wa hadhan nabiyyu wannan annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da Ibn Abbas radiyallahu anhu ya bada shine annabi kalmar an wa hadhan nabiyyu ko wa hadhan nabiyyu a wata kira'a in ka ce wa hadhan nabiyyu ya zama asalin kalma daga annaba ne in ka duba suratu amma aya ta biyu anin naba'il azim annaba shine labari, an ce annaba shine labari mai girma, annabi kuma shine yana yi daukan annabi ala wazani alfa'il. Mizanin alfa'il a wurin malaman sarrafi ya daukan kuma alfa'il ya yi daukan al-maf'ul. So zaka jumlar za ta fassara, zaka ga sai annabi anan ya zama shine mai ba da labari ko wanda aka ba shi labari. A magana mafi inganci, annabi ya zama al-mukhbir kuma al-mukhbar, shine wanda aka ba shi labari kuma wanda yake ba da labari. Wa yake ba shi labari? Allah ta'ala ya turo malaika Jibril. Su wa yake ba wa labari? Sahabbai da suka nakalo abun har Allah ya kaddara mu muka samu albarkar abun a yau. Kaga ya zama shi annabi ne, ya zama al-mizanin al-fa'il ala wadani al-fa'il kuma al-maf'ul. Saboda kada samun abu ɗaya zama, yanzu mai duba hadisin da na kira satin da ya gabata na Ibn Mas'ud. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي وهو صادق المخلوق حديث الحقيقة شاء أربعون حديث نهود. أما أصلي رواية وانيني رواية بخاري حديثي لنا دا مسلم ندو أخو دا ريبيو دا تقوى كاقا سيدي الصادق المخلوق كاقا الفاعل والمفعول شيء الصادق من النبي ميقفياني المخلوق هم أبنكس كتاوة. So da kake nan annabi ya daukar al-mukhbir kuma al-mukhbar, wanda ke bada labari kuma ake bashi labari, dan mizanin al-fadil ne. Wa hadha an-nabi, da wannan annabi mai gaskiya kuma abun gaskatawa. Me dalili? Saboda labarinsa daga wurin Allah yake, kuma labarin da ke zuwa daga wurin Allah dukkaninsa ingantacce ne, kuma shi ma Allah ya bashi isma wajen kare shi idan yana isar da sakon addini zuwa ga sabbai baya kuskure, ko da jinya ya shiga za a samu throughout rayuwarsa, in dai maganar wahayi ne ko yana cikin jinya ba a jin kuskure a bakinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Za ka ga wa hadhan nabi, annabi mu iya tare da annabi Ibrahim. Shi yasa aya ta 123 a cikin Nahlin ya ce thumma awhayna ilayka an ittabi millata ibrahima hanifan. Na uku, wallazina amanu, da wanda suka yi imani, wannan kuma su ne tun daga sahabbai zuwa yau. So idan ni da kai mun imani mun shiga cikin wannan, kaga waɗanda suke aulan nasu mutane uku ne. Inna aulan nasu bi Ibrahim alladhina tabauhu a zamaninsa, sai na biyu wa hadha an-nabiyyu annabinmu, sai na uku walladhina amanu, da wanda suka yi imani tun daga zamanin sahabbai har wannan zamanin namu. To waɗannan su ne asalin waliyan annabi Ibrahim. Allah kuma yace su suke da iko su ce Ibrahim namu ne. Me dalili? Don su ne suke koyi da tafarkinsa, kuma aikinsu yake dacewa da irin aikin da Ibrahim alaihi salam ya yi. Su ne waɗanda suke mai waliyan Allah. Allah ta'ala ka sabu a ciki. Wallahu Allah waliyul mu'minina. To alam bi ma'ana su ne waliyai. Mabiya Ibrahim a zamaninsa sunansu waliyai. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne shugaban waliyan a zamaninmu. Sai kuma sahabbai kuma menene waliyai? Har duk wanda ya bi Allah yau da imani sunansa ne wali. To wannan su ne wallahu waliyul mu'minina. To wannan duka in ka tara, Allah ya ce a ce musu shi Allah waliyinsu ne. Kuma su me yasa Allah ya zama waliyinsu? Saboda su waliyan Allah, kullum Allah ta'ala yana kare su daga halaka ne. Ara ma akwai misali.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
وانا ذي ذبتي سورة البقرة آية 257. الله تعالى يقول الله ولي الذين آمنوا. الله شيني ولي وانا سكي إيماني. يخرجكم من الظلمات إلى النور. كلهم الله ينا توسيس ينا شرسون يدجا دهن شركة دهن بدعة دهن صابر الله ila nur, zuwa ga hasken tauhidi da hasken sunna da hasken biyayya zuwa ga Allah. amma walladina kafaru wanda suka kafirci awliya Allah kuma ba awliya ahumul taghut shi shaytan shine waliyinsu shi kuma abin da yake yukhrijuhum minan nuri ila zulumat shi kuma yana raba su da burbudin shari'a ne yana kai su zuwa ga kafirci zuwa ga duhu na me duhu na shirka da bid'a da sabon Allah ba ku wannan sifa su ne ma abota wuta ni da ku Allah ta'ala ya kare mu kage da Allah yace wallahu waliyul mu'minina yake karantar da mu wani muhimmin abu a nan wurin shine cewa duk yadda dan adam yake kar ya riga ba wa kansa garanti ya nemi taimakon Allah cikin duk abin da ya sa a gaba mafi muhimmanci shine imanin sa da Allah me dalili kage a nan bai ce suna tira kansu daga bata ko duhu zuwa haske ba sai yace shi yake tira الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور كaga saboda me saboda sun bi Allah sai yake taimakon su din ba haka ba a wadanda suka bata a duniya wanda suke tayo babu Allah gaba dai ba su yarda akwai Allah ba in kudi ne akwai wanda ya fi ka in ilimi ne na zamani akwai wanda duk kasar ku babu wanda ya kai shi idan ci gaba ne na rayuwa yana rayuwa a wurin da wani ba ka zuwa ba a rayuwar ka amma duk da haka sai kalla sai ce babu Allah me dalili dan kai shiriyar da Allah ya baka bai bashi ba ita shiriya dan adam bai samun ta sai da taimakon Allah dole zaka yi aiki tukuru kai addu'a ka nemi ilimi kai aiki na kware amma duk da wannan idan kai sai ka mika kokon bara ka nemi taimakon Allah in ba haka ba wasu mutanen suna ma kara karatu suna shiga jeji ne Allah ta'ala ya kare mu daga wannan zaka shi Allah mai jibintan al'amarin mu'minai ne ni da ku Allah ta'ala ya sa mu a cikin mu'minai na'am
wadda ta'ifatun min ahli alkitab law yudhillunakum wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yash'urun
waddat ta'ifatun min ahli alkitab wata jama'a wani bangare na ahli alkitab sun yi kwadayin law yudhillunakum ina ma da za su shiryar da ku wa ma da za su batar da ku ina ma da za su batar da ku wa ma yudhilluna ba za su batar da ku ba illa anfusahum sai kawunan su wa ma yashuruna amma su ba su sani ba in ka riki addini ba me ke batar da kai matukar ka da yi mace babban Allah Allah ta lafa ya ce waddat kalmar waddat daga kauna ne suna kauna suna bege suna so shine wadda min babil misal kamar yadda Allah ya cikin sunayen Allah al-wadud al-wadud daga sunan Allah ne an yi ishtiqaqin sa daga kalmar wadda ne wadda ai wadada mafhum idan aka yi fukki na idgami aka warware shi sai zama wadda ai wadada ne saboda idgami iya rubin kamar maimaita harafi ne na wannan wurin shaddan da ake kai kenan an aka warware shaddan da nake nufi sai zama kenan ya zama wadada ne maimakon wadda so da haka waddat ta'ifatun at-ta'ifa shine al-jama'a ba a ce duka ba kaga adalcin qur'ani ba dukkanin su bane a'a wata jama'a daga cikin ahlul kitabi akwai wanda suke begen sai sun batar da su amma kaga Allah bai ce kulluhum ba sai ya ce waddat ta'ifatun min ahlil kitabi in ka mu'amalance su a cikin al-yahudu wan nasara musamman idan ka je kasashen da aka ci gaba tsakani da Allah akwai waɗanda suke da kwatanta adalci da kwatanta zaman lafiya da kyautata wa musulmai duk abin da kuka bukata za a ga za su taimaka muku iya gwagwaro ni misali ina iya tunawa kayan da na tafi turai lokacin da nake karatu na digiri na uku na je na samu a daidai lokacin babu wani masallaci da ake sallar juma'a kawai sai wani dan prayer room din an yi an tashi sai a danna da abubuwa sai su zo su yi muka hada kai da wasu ɗalibai na ce su guda da masallaci muka tafi wajen shugabannin jami'a shugaban jami'an ba musulmi bane muka ga masa ga bukatar musulmai ga adadin su da kaza kaza shi ya fita ya wuce gaba a nemi wurin da za a samar da masallaci a wannan jami'a da kuma cikin da bakon Allah ban kai wata hudu ko biyar ba muka samu wurin Allah ya jarrabe ni da yin limanci har na kammala inda shi kuma har yau masallacin yana wurin duk kokarin da muka yi da samarwa inda ba mu samu hadin kansa ba da bai yi ba amma shi ya wuce kuma nan da za mu buɗe masallacin sai ga shi a tsarkake president wa jami'a ko abin da ya gaba da haka shi da kansa ya zo wajen yayi tabun tambayoyi akan masail na addini muna discussion da shi in ba shi amsa yayi tambaya kaza da kaza da shi da cin din sa amma na ga tsayawar ta hakika akan ya za a samar da masallacin wasu ababe da muka tashi da aka samu ran muna tara kudin ya za a gyara kafin mu an kare ce to ai jami'a za ta gyara muku ita jami'ar a turai ta fara cire kudin ta samar da abin da muke so a wurin amma ka bazin nan shekaru da aka yi ba a samu wannan ba to kaga shine adalcin addini bai ce dukkanin su ba sai ce wajjat fa'ifatun min ahli al-kitab shi musulunci addinin adalci ne wannan a cikin su kuma akwai wanda burin su shine musulmi sai ya bar musulunci ana kuma samu yadda aka samu wasu wanda bai gaje su ba suna adalci wanda kuma burin su kenan wanda kuma wannan masu burin su suka tsaya ba musamman in kana yawo a duniya ko kana shiga manya-manyan taruruka ko Allah ta'ala ya ba ka damar hawa kan wani wuri mai dan daraja to za ka iya gane yayi ake kin musulunci wani duk duniya abin da ya tsaya da kai shine kasancewar ka musulmi duk abin da kai a wurin sa ba daidai ba ne duk ingancin abin da yayi ba kuma duk alkhairin ka a duniya zai tsawar da kai kamar bai gani ba duk kuma abin da za a faɗa a kanka komin ƙaryarsa da rashin inganci shi kuma a wurin sa daidai ne me dalili da kanka dai kai musulmi ne wannan yasa duk wanda bai da riko da addini ko bai da ilimi a yanzu dole sai ka ga zama nomi na musulmi shine kawai shi musuluncin sallah biyar ne in ya zauna ya shiga dan taro ana dan taba giya shi ma dan ne duka dan ya furba bai da me shi ba ya zama dai yadda ake so haka zai sai a wayi gari a raba shi da rushin addinin gaba daya sai ya zama fafa lolo in baka ganshi a masallaci ba ka gane musulmi ne a kasuwancin sa ba addini a ofishin sa babu addini a mu'amala babu addini wallahi alazim in dai wai kana mu'amala a sama riko da addini iya da wahala abinda nake gaya muku ran da Allah ya jarbe ku za ku gane haka yana da tsananin wahala ka rike addinin ka in mutum bai da hakuri karantar da addini ba za ka iya yi ba ba ma karantar ba ma an yayi girma kamar ku yi shiga ta addinin ba za ka iya yi ba ba za ka iya yi ba abinda nake faɗa ran da Allah ya jarbe wasu da wata dama za ku fahimci wahalan abin wannan shine asalin zamanin da manzon Allah yake gaya mana cewa ya'ti 'alan nasi zamanun ya'ti 'alan nasu zamanu sabr al-qabit 'ala dinihi qalqabit 'ala al-jamb hadithin ya Tirmidhi hadithi na 2260 annabi yace wani zamani zai zo muku wanda ya riko da addini zai zama ya riko kaman da garwashin mutane in kai riko da addini ko kana malamin makaranta ko kana wani director a wata ma'aikatar fara kaza in dai an ga kana da addini mitin ma ake zuwa ayi a gaya za a yi a maka sharri ko a cutar da kai me zai dinka da shi ne waye ce ka rike addini kuma kai ka kai wannan matakin so irin wannan tsoro da barazanan idan har baka fahimci addinin ba to wallahi dole ka barar da shi shi yasa ba kowa ne yake samun dama ya kai wata dama ta sama kuma ya riko da addini ba sai mai hakuri wani baya ke tana shi musulmi ne sai ya neman taimakon musulmai in ya samu taimakon su suka masa abin da yake so ko kuma iya neman kuriya suka bashi daga ne yarabu da musulunci sai kuma ran da ya zo neman taimako in ba haka ba zai yi ba gabanin na kai kujerar da nake kai yanzu ta kasa da ita ma da zauna akwai lokacin da ana dora ni wanda suka fara kira da mutane ne na gamsu da su kuma wallahi bisa ga duk abin da ya bayyana ido na wallahi mutanen kwarai ne kuma mutane da suke kaunata don Allah nasiha su ta farko shi ne mana ba za a bar karantar da addini ba ne a ai abin da zai sa a bar karantar da addinin gara a bar abin shi kansa ba yadda mutum musu kai hakuri ita wannan harka ta Allah ita ce tabbas kuma ita ake neman aljanna shi yasa kaga duk yadda ake ji ba gobari ba a kodan da kuma duk ranar da za su ga kun karantar da addinin hankalin su sai tashi kuma za ku karantar ba ku zagi kowa ba ba ku yi kowa kasace ba ba ku yi kowa sharri ba bal ma cewa kuke a zauna lafiya ku yi wa al'umma addu'a ku yi wa ƙasa addu'a in kai wa Najeriya addu'a ai duk ɗan Najeriya shiga cikin addu'a amma ba haka dai tsaka da muke so ba wanda bai son musulunci a'a ka ajiye addinin ka zama ɗan duniya in ma baka zama ɗan duniyan ba to shi sai ya ƙoƙarin duk wani abin da zai yi sai ya lalata ka haka dai amma ba a nasara da wanda ya rike Allah ba a nasara a kansa sunna ce ta Allah in ka rike Allah to Allah ta'ala zai taimake ka amma wayan ka bai sai yi ba so riko da addini yana da wahala kuma ba kawai sai kana kujera ta ilimi ko kana ta mulki ka kai sarki ko gwamna ko kaza ba ko me kake in ka rike da addini sai ka yi hakuri yanzu mafi kankantar abu da za ka dauka ba a damu da shi ba shine mai kwallon kafa ko sport dauki Mesut Ozil duk bala'in da ya shiga a Arsenal ne ya jawo masa bayyana addininsa abin da ya shiga da shi kenan me dalili an tozar da dan uwansa a wata kasa ya sa baki duk bala'in da Mesut Ozil ya shiga akan wannan ne aka kisa shi ya buga kwallo aka kisa shi ya yi wasa aka yin komai sanda aka tilasta ya bar wurin danye wannan fa dan kwallo ne bai amince ya sa gajeren wando amma wannan dan riko da dalilin ya sa ya huta bai sa ya huta ba to in kana da kokari a duk sana'ar da ka samu kanka kuma kai ka zama ambasada na addinin ka ba wai ku zama wakilin musulunci wai sai ka zauna ka yi tafsiri ba a'a kwatanta gaskiya ka wakilci musulunci in kai adalci musulunci kake tallatawa in ka zama mai kunya musulunci kake tallatawa in ka zama mai kyautatawa na kasa da kai har waɗanda suke addinin ku ba dai ba da musu adalci sallan musulunci kake yi ya zama duk damar da ka samu ka nuna wani alama na kyau da tsaftar musulunci da adalcinsa na nuna cewa shi musulunci adalci ne har ga matsayinsa idan kai wannan tallata addini kake yi wannan da ake yi Mesut Ozil ya sa ya bar addinin sai bai sa ya bari ba ka dauki ba fa yanzu aka fara ba dauki Muhammad Ali dan boxing the boxing master shi fa ya shiga waɗannan irin bala'i na wahala tun 1960 aka kwace kambunsa da duniya da yana ɗaya a boxing a dandan duniya saboda mai saboda addini an ce je kashe yan wata kasa yake shi ba zai ba addininsa bai yarda ba ba dalili a kan wannan wani wahala ne mai shabatan da ya shiga exile wannan fa ba kawai mai wa'azi ba ne boxing yake daga jerin wando aka kwace kuma asalinsa ba musulmi asalinsa Cassius Clay daga baya zo Muhammad Ali Cassius Clay shi ne sunansa ya gane kan musulunci amma duk wannan wahalar da ya hago na in kana bin tarihin da ko ka karanta ya rasu 1916 din nan an haife shi 1942 shekararsa 72 da kudi ya rasu a duniya ya samu matsala ta Parkinson shi ne wani ciwo da ke sa raga fiye dan kadawa haka haka Parkinson in kana kallon za ka ga babu inda yake tsoron ya bayyana addininsa ka duba boxing da ya yi da George Foreman misali ka kalla tun muna yara kanana a kai sosai mun tashi mun ga ana kallon sa ne Ali Alex 70 the rumble in the jungle haka ake yi wa abun take a nan Afirka aka yi Zayat me sunan kasar yanzu yanzu Congo ake ce mata a nan Afirka aka zo aka yi da ya gama aka ce aka yi nasara a kan Foreman George Foreman a lokacin bawan da ya yi nasara da shi ana boxing din lokacin round 15 ne amma tun shekararsa kusan hudu bawan da ya wuce round 2 bai buge shi ba a ba mu matsalin da ya yi aka kammala aka ce aka yi ka zo ka buge shi ce daga Allah ne ya ce it's not my power but from almighty God Allah ya ce ba ni ba ne Allah ne ya yi abu ne na Allah ba daga to me yake naka da'awa yake na addini sai ya ce wa masu interview da shi yan jarida ku je ku duba local masallatai a nan ku nemi booklet a kan addini ku karanta to wannan Allah da za ku gani a masallaci ana rubuta abin da ya umarni da ƙarfinsa na yi nasara wannan ba a boxing ke ba to ruko da addini ya sha wahala wannan yake bayyana maka duka menene ya shiga cikin wajen sa'ifatun min ahli kitab law yudilluna inda a lokacin ya yarda addinin da fa ya huta da fa ya huta duk abin da ba a zo addini ne yau idan kowa zaka samu kowa da nima sai ka yarda addini to ba ruwan kowa da kai ba wani mai zagi ya daina mai kazabi ya daina mai sharri ya daina mai dalili addinin da kake kuma har a yanzu haka ne yanzu akwai wasa da ake na mixed martial art USP a kawai ba wani Allah da fanar da nake bin tarihinsa na ga irin wahalarin da yake shiga Binar Muhammad dan Palestin ne ya iya wasan yana ta nasara amma duka wurin ana babin wai me yasa ba a san ba ba wanda ke san sa dai bin sa dai ne in ya shigo cikin na sujudu shukr in ya nasara akan wannan ba a san sa akwai su da dama kawai sifatuwa da addinin sai da ba a son ka irin su Khabib Nurmagomedov duka musulmai ne za su kira Allah za su sifata da Allah a ba a kan wannan in suka shigo filin wasan duk da iyawar shi Khabib yayi wasa har yayi ritaya ba ta barasara a kansa ba a duniya tunda ya zama professional ba ta bayyi ba amma laifin sa ne mai dalili yana bayyana addinin sa an yi ya kawo matarsa public a gaggar sai sai ce a matarsa iyalin sa ta zauna a gida ba zai kawo ta ba shi ba zai yi ba so duk ya shiga cikin wajen sa'ifatun wannan fa masu wasanni ne daga jeren wanzu kuma wani wasan ma ana yi ko riga babu ba wai a riko suka yi wani abu na tv ko na advocating addini ba abu ne mai sauki to ita sunna ce ta Allah kullum kai riko da addini sai ka zama mai hakuri kuma matsalar da yake shine addinin da ka rike ba kai ne ba a son personalitin ka ba a addinin ne ba a so in za ka watsar da shi ka zama dan duniya to ba ruwan kowa da kai amma in dai za ka rike to kuma shi ke da to amma sai ka ci gaba da rikewa ita ƙarya lokacin ka gaitacce ne al-kadhibu sa'a wal haqqu wasidiku ila qiyamis sa'a ita gaskiya tana da awa ɗaya ne gaskiya ƙarya tana da awa ɗaya ne gaskiya kuma har sashin kiyama ne Allah ta'ala ya samu wani lafiya don haka wajen sa'ifatun min ahlil kitabi suna begen law yudillunakum law din ne ai fi yudillunakum suna son su batar da ku wa ma yudilluna ba za su batar da ku ba sai kawunansu wani irin batarwa batarwa shi ne abu ɗaya ne burin yaya za a yi kai ma ka zama irinsu inda hali duk abin da suke ka zama kana yi shi ne ba burin ba zama za ka yi ba misali.
Waddu law tudhinu fa yudhinun waddu law tadfuruna kama kafaru fa takununa sawaa wadda kafirun min ahli alkitab aw yaqtulukum min ba'di imanikum hasada لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
لو كثير يكاري نجي زيد شيء دور منا لكثر من شيء ده إن بري يسيام ولا أي محمد شاكي تي بعدي ده لامو تاوكا شيء نسنا مو بجابا أكمل أكمل hakan addinin ku wadda kafirun min ahlil kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim kaga kenan a ce akwai hasada daga gare su bakara aya ta 109 subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala a'lam.